This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Murtala Faruk Sanyenna da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Alhamis 25 ga watan Yuli na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Shugaban Amurka Joe Biden ya ce zai hananta mulki ga sabbin jini sakamakon matukar kaunar da yake yi wa kasarsa. Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya kare yakin da kasarsa ke yi kan Hamas a gaban majalisar dokokin Amurka, yayin da dubatar jama'a suka yi zanga-zanga ta nuna kin jinin Prime Minister a farfajiyar majalisar. Gwamnatin Najeriya ta gudanar da wani taron gaggawa domin tunkarar zanga-zangar da ake shirin gudanarwa a fadin kasar kan rashin kyakkyawan shugabanci da kuncin rayuwa.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji hira da masanin harkokin siyasa Dr. Samuel Inwazalanga game da jawabin da shugaban Amurka Joe Biden ya yi a daren jiya Laraba, yan kwanaki bayan da shugaban ya sanar da janyewa daga takarar shugaban kasa a zaben kasar da ke tafe. Bayan haka za ku ji cewa jami'an tsaron Najeriya sun samu nasarar hallaka yan bindiga kimanin 100 a jihar Niger Najeriya a lokacin da yan bindigar suka yi kokarin kai farmaki a yankin Zungeru da ke karamar hukumar Wushishi, kamar yadda wani mazaunin yankin ya bayyana.
Bayan nan mutane ne dai suka taso tun jiya muka fara jin labarinsu. Waye garin yau kawai sai ga mutanen nan. Karam ba zato ba tsammani. To a gaskiya wayannan sojojin da ke saman nan sun ba da gudunmawa sosai. Sun sojoji suna saman tudu suka ga bandit din kawai sai suka fara halin bani.
To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Sannan za mu kawo muku shirin domin iyali wanda ya tattauna akan tasirin dokar nan ta kare haƙoƙin yara a Najeriya shekaru sama da 20 bayan kafata. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan safiya. Da fatan an waye gari lafiya. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a daren jiya Laraba cewa zai hananta mulki ga sabbin jini a yayin da yake jawabi ga Amurkawa kan janyewarsa daga takarar shugabancin kasar a zaben shekarar nan ta 2024 a ofishinsa a yayin da yake cika shekaru 50 a cikin siyasa. Biden mai shekaru 81 ya karba matsin lamba ne ta tsawon makonni daga yan jam'iyyar Democrat na ya janye daga takarar bayan rashin kwazon da ya yi a lokacin muhawarar ranar 27 ga watan Yuni.
I love my country more. It's been the honor of my life.
Biden ya ce ina girmama wannan ofishin amma na fi kaunar kasata. Zan iya sadaukar da dukkan rayuwata in yi aiki a matsayin shugaban kasar ku. To amma kare demokradiya ya fi kowane mukami muhimmanci. Na sami kwarin gwiwa kuma na sami farin ciki wajen yin aiki ga jama'ar Amurka. Amma wannan muhimmin aiki na karfafa haɗin kanmu ba wai yana nufin bukata ta kawai ba. Biden ya kasance shugaban kasa mai ci na farko da yake neman wa'adin mulki na biyu tun daga shekarar 1968 sa'ad da Lyndon Johnson da ke fuskantar matsin lamba kan yadda ya tafiyar da yakin Vietnam kai tsaye ya janye daga takara a ranar 31 ga watan Maris na shekarar. Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya bada kariya kan yakin da kasarsa ke yi da Hamas a wani jawabi da ya yi wa majalisar dokokin Amurka a jiya Laraba. Yana mai sha alwashin ci gaba da yakin kan mayakan Falasɗinawa har sai an samu nasara da kuma dawo da dukkan waɗanda suke garkuwa da su. Duk da cewa ƴan majalisar dokokin na jam'iyyar Democrat kusan 50 ne suka kaurace wa jawabin nasa, Netanyahu ya ce yana da yakinin cewa za a sami nasara kan tattaunawar da ake yi ta tsagaita buɗe wuta. To amma kuma bai bada bayani kan yadda za a sami nasarar ba. A maimakon haka ya dora alhakin ci gaba da yakin akan Hamas da Hezbollah a Lebanon da kuma Houthi da Yemen. To amma duk da haka ya jinjinawa shugaban Amurka na jam'iyyar Democrat Joe Biden akan goyon bayansa wajen aikiwa da makamai ga Isra'ila domin yaki da Hamas, da kuma tsohon shugaban kasa Donald Trump na Republican kan dauke ofishin jakadancin Amurka daga Tel Aviv zuwa Jerusalem da sauran tallafin da gwamnatinsa ta bayar. A daya bangaren kuma yayin da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu yake jawabi a zauren majalisar dokokin Amurka, dubun dubatar jama'a ne suka tattaru a farfajiyar ginin na Capitol suna zanga-zangar nuna kin jinin Prime Minister kan yakin da Isra'ila ke yi da Hamas. Kalim Hawa na cikin masu zanga-zangar da yayi tattaki tun daga birnin New York.
The point of our mobilization today is to send a message that Benjamin Netanyahu.
Yace dalilin taruwar mu a yau shine aikewa da sako cewa Benjamin Netanyahu ya aikata laifukan yaki, ba ma marhaban da shi a Amurka, kuma Isra'ila ta kasance mummunar ƙasa saboda yadda suke kisan kiyashi ga Falasdinawa a Gaza. To sai dai kuma da akwai wasu masu zanga-zangar nuna goyon bayan Netanyahu da yakin na Isra'ila, duk da yake masu nuna kyamar su ninnin kasu. Jeremy na daya daga cikin yan kalilan din dake goyon bayan Netanyahu.
Oh, I'd like to see how he plans on finishing Hamas once and for all, because
yace ina son ganin yadda yake tsara ganin bayan Hamas baki daya, saboda ina ganin su ne matsalar. Da zaran an gama da su, to anan zamu yi zancen maslahar zaman lafiya. An samar da tsauraran matakan tsaro a zagayen ginin majalisar dokokin tare da ƙarin karfin jami'an yan sanda daga New York. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC.
To an jima kaɗan, Murtala Faruk zai dawo da ƙarashen labaran duniya, amma yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Kwanaki uku bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya yanke shawarar janyewa daga takarar shugaban ƙasa a zaben shekarar nan ta 2024, shugaban ya yi jawabi ta talabijin a karon farko a daren jiya Laraba don yi wa Amurkawa da ma duniya baki ɗaya jawabi akan matakin nasa. Na tuntuɓi Dr. Samuel Inwazalanga, masanin harkokin siyasa ɗan Najeriya mazaunin jihar Minnesota a nan Amurka, akan abin da ya fi jan hankalinsa akan jawabin.
Abin da ya dauki hankali na a jawabin da shugaban kasa na Amerika Biden ya yi ranar 24 ga watan 7 shine ya sanar da mutane daga gidan shugaban kasa akan cewa ba zai ci gaba da takarar shugaban kasa na zaben da za a yi a watan 11, wato watan Nuwamba kenan a wannan shekara ba. Wannan sanarwar dama an yi shi tun ranar Ladi ne, to amma a jarida ne kurun aka yi. Yau ne kurun ya fito, ya ga ya kamata ya faɗa ma dukkan mutane a ƙasa, kuma ya ɗauki minti 11 ya yi magana a TV yana bayyana dalilin da ya sa ba zai takarar shugaban ƙasan ba. Ɗaya kenan abin da ya yi. Abu na biyu ya faɗi a cikin jawabin da ya yi shi ne wannan ya kawo ƙarshen shekarunsa wajen 50 yana aikin siyasa, wanda taurin aikin siyasan ya bauta wa ƙasar Amerika domin kawon cigaba, kuma ya nuna cewa shi ɗan talaka ne, ya tashi a cikin talauci amma kuma Ubangiji ya bashi zarafi har ya kawo wannan mukamin. To zarafin da ya samu, ko da yake a wasu ƙasashe za a ce Allah ne buɗe masa ƙofa, to amma kurum mutum ba zai zauna, ko kuma ƙasa ba za ta zauna ta yi komai ba ta ce wai Allah ne zai buɗe ƙofar cigaba ma mutane. Dole ne ƙasar su haɗa kai su sa zancen adalci a cikin zuciyarsu akan cewa za su yi amfani da duk abin da yake akwai su ba da zarafi, ko su ba da zarafi ma mutum ya samu ya nemi cigaba yadda shi ma zai zama wani abu, ko da an haife shi ɗan talaka ne. Wani abu kuma da ya faɗi wanda zan ce yana da muhimmanci shine, abu mai kyau ne mutum ya sadakar da kansa, ko kuma ya sadakar da burin zuciyarsa domin kawo cigaban ƙasa da tabbatar da ceton demokradiyya a ƙasar.
To dakta, wani darasi ne kake gani ƙasashen Afirka za su iya yin koyi da shi dangane da janyewar da Biden ya yi daga neman takara da kuma ma jawabin nasa?
To zan ce lallai akwai wasu abubuwa da yawa wanda za a iya cewa ƙasashen Afirka za su iya koya da yadda ya janye daga takarar zaɓensa. Na ɗaya, cigaban ƙasa da zai kyautata rayuwa wa kowa da kowa ya fi zarmewan burin mutum ɗaya. Wato zarmewan burin mutum ɗaya shi ne mutum ɗaya ya zauna kurin ya ce shi abin da ya dame shi kenan, in ya san biyan bukatunsa, in ya so, ko duk ƙasan mutanen suna shan wahala ne shi bai dame shi ba, shi dai ya san biyan bukatunsa, ya san manyan kayansa, ya shiga mota ana ta zagawa da shi a ƙasa da sauransu, ko kuma jirgin sama, to shi kenan kurin ya biya bukatunsa ko da mutane suna shan wahala. Abu na biyu wanda zan ce ƙasashe na Afirka, wanda ƙasashen Afirka za su iya koyon wani abu daga jawabinsa shine, kowace ƙasa ya kamata ta yi alkawari wa mutanen kasan akan cewa za ta kare mutuncin kansu ba kaɗai mutanen da kuma suke zama yanzu ba amma mutanen da ma ba a haife su ba kuma za a kare mutuncin kansu nan ba don saboda kabilansu ba ba don saboda addininsu ba ba don saboda ko su talakawa ne ko attajirai ba amma saboda su mutane ne masu mutunci kuma Allah ne ya ba su wannan mutuncin to kowace ƙasa ya kamata ta yi alkawari ma mutanen ta haka abu na uku shine akwai bukatan shugabanni su hada kan jama'a domin ya ce ɗaya daga cikin dalilin da ya sa ya yi bar takara shine yana kokari ya hada kan membobin jam'iyyar Democratic Party a nan America to wannan yana da muhimmanci abinda za a yi domin hada kan mutane yana da muhimmanci sosai kuma ya kamata shugabanni a Afirka su koyi wannan
Dr. Samuel Inuwa Zalanga kenan masanin harkokin siyasa mazaunin jihar Minnesota a nan Amurka. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Gwamnatin Najeriya ta gudanar da wani taron gaggawa a jiya Laraba domin ganin yadda za ta tunkari zanga-zangar da ake shirin gudanarwa a fadin kasar kan rashin kyakkyawan shugabanci da kuncin rayuwa. Wakilin muryar Amurka ya ruwaito cewa sama da jami'an gwamnatin 40 ne suka halarci taron, ciki har da sakataren gwamnati da mai baiwa shugaban kasa shawara kan lamuran tsaro da kuma ministoci. Taron na jiya ya gudana ne kwana ɗaya bayan shugaba Bola Ahmed Tinubu ta bakin ministan sa na watsa labarai Muhammad Idris Malagi ya yi kira ga 'yan kasar da su ƙara haƙuri kada su shiga zanga-zangar.
Mr. President does not see any need for that. He's asked them to shelve that plan.
Malagi ya ce shugaban ƙasa na ganin babu buƙatar yin wannan zanga-zanga, ya yi kira gare su da su mayar da wukar su kubi su daina wannan shirin, su kuma jira martanin da gwamnati za ta mayar kan buƙatunsu. Kamata ya yi matasan su baiwa shugaban ƙasa ƙarin lokaci domin cika dukkan kyawawan ƙudurorin da yake da su ga jama'a. Zanga-zangar ta Najeriya da ake shirin gudanarwa na zuwa ne makonni bayan zanga-zangar ƙasar Kenya wadda ta bulla sakamakon sabuwar dokar ƙara kudaden haraji, lamarin da ya sa shugaban ƙasar William Ruto janye wannan doka da kuma rusa majalisar ministocinsa. A ƙarshe, Taiwan ta rufe kasuwannin hada-hadar kuɗaɗe da kuma makarantu da ofisoshi, haka kuma ta soke zirga-zirgar jiragen sama a yayin da mahaukaciyar guguwar Gayemi ta ƙara ƙarfi kafin ta yi ƙasa a jiya Laraba. Tuni da guguwar ta yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a ƙasar Philippines, kuma ana sa ran za ta mamaye ƙasar China ta kuma ratsa ta yankin Taiwan. Hukumomin kula da yanayi a Taiwan sun ce ana sa ran guguwa mai ƙarfi za ta kasance guguwa mafi girma da ta afkawa tsibirin cikin shekaru 8 da gudunta ya kai kilomita 227 a cikin sa'a ɗaya.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. Yayin da wasu 'yan bandaga suka yi yunkurin kai farmaki a yankin Zungeru da ke karamar hukumar Wushishi a jihar Nejan Najeriya, sojojin Najeriya tare da haɗin gwiwar 'yan banga sun yi musayar wuta da su, lamarin da ya yi sanadin kisan 'yan bandaga aƙalla 100 a cewar mazauna yankin. Gwamnatin jihar ta ce za ta ci gaba da ƙara ɗaukar matakan kare duk wani matakin ramuwar gayya daga 'yan bandagar. Wakilin muryar Amurka Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Jami'an tsaron Najeriya sun samu nasarar hallaka 'yan bindiga kimanin 100 a jihar Nejan Najeriya. Rahotanni daga yankin Zungeru ta ƙaramar hukumar Wushishi na nuna cewa wani gumurzu ne da aka tafka a tsakanin gamayyar jami'an tsaron sojojin Najeriya da kuma 'yan banga a daidai lokacin da waɗannan 'yan bindiga ke ƙoƙarin tsallaka babban titi kusa da ƙauyen Kundu. Wani shaidun gani da ido da ya buƙaci a saka sunan shi ya ce sun ɗauki dogon lokaci ana jin harbe-harben bindigogi a cikin yanayi da ake tafka ruwan sama a wannan yanki. Amma daga bisani jami'an tsaron suka samu galabar fatattakar waɗannan 'yan fashin daji.
Farayin nan sun sun zo wajen mashin 41 abu. To Allah da ikon sa sojojin nan suka zo suka tsaya bakin titi hanyar da suke bi su shiga dajin. To nan bakin titi da aka yi ba ta kashi da
su. Amma kaman san mutum ko nawa aka kashe?
Eh wanda ake zagin dai na su kai kusan 100 saboda sun kwaso da yawa ne ko mashin da yawa ne. To kuma da aka yi barin wutan jina ne kawai za a gani sun juya da su.
Shi ma wani mazaunin ƙauyen na Kundu ya ce tun a ranar talatan nan ne da ta gabata suka rika jin labarin sun tunkaro su amma sai a ranar laraban nan kwatsam suka fado garin sai dai cikin ikon Allah jami'an tsaron mu sun yi nasara akan su.
Wayannan mutanen ne dai suka taso tun jiya muka fara jin labarin su. Waye garin yau kawai sai ga mutanen nan haram ba zanto ba tsammani. To garin ya informa ne ko ya akai Allahu alam kawai. Sai suka ajiye mashinan suka kama takowa suka shigo cikin wata masara tana nan gab da bakin titi. To a gaskiya wayannan sojojin da ke saman nan sun ba da gudunmawa sosai. Sun sojoji suna saman tudu suka ga bandit ɗin kawai sai suka fara halbin bandit. To daga wannan halbin na bandit ɗin kenan su ma suna halbi sojojin na halbi. Allah ya taimaka dai aka ci galabansu.
Gwamnatin jihar Niger dai ta ce duk da wannan nasara da aka samu akan waɗannan ƴan ta'adda za a ci gaba da ƙara ɗaukar matakai na kariya ga duk wani mataki na ramuwar gayya daga 'yan bindigar. Kwamishinan tsaron cikin gida na jihar Niger General Abdullahi Bello Muhammad wanda ya ce har yanzu ba su tantance yawan 'yan bindigar da aka hallaka ba.
Wani lokacin ayi nasara ka je ka kwanta ka ga ba yi daidai ba don abun ba wai an cinye ta gaba daya kenan ba. Kuma irin yanda suke ayyukan su za su je su dawo ne ba su taba yadda cewa an ci ko sun sake dawa abinda za su tarar zai fi na dama za su.
A kwamishina bayanan da muka samu daga can ya nuna 'yan bindigan nan sun kai 100 da aka kashe. Kuna da adadin su?
Na yi irin wannan abun ba. Mutum ya fito cikin kwana daya ko biyu ce ga iyakansu to ba zai daidai ba.
Har ya zuwa lokacin hada wannan rahoto dai babu wani ƙarin haske daga rundunar 'yan sanda ta jihar Niger akan wannan lamari. Domin kuwa ƙoƙarin samun kakakin 'yan sandan jihar Wasiu Abiodun ta wayar salula ya ci tura. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
Madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na duka. Allah ni kai ne na roka baroki ka don ka hui ba.
Najeriya ta rattaba hannu akan wannan doka cewa ta yadda da ita a matsayin doka da ya kamata duka state su ma su yi amfani.
Akwai masana doka da suka shafi alkalai da lauyoyi, akwai kuma masu yin doka wanda suke sune 'yan majalisa. Ba ka da ilimin law, ba ka da na likitanci, ba ka da na komai za ka iya zama majalisa kuma a ce kai za ka yi 'yan ƙasa law saboda kai.
Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A shekara ta 2003 Najeriya ta amince da dokar kare haƙƙin ƙananan yara da ta faɗaɗa 'yancin ɗan adam da aka baiwa 'yan ƙasa cikin kundin tsarin mulkin Najeriya na shekara ta 1999. Duk da cewa an zartar da wannan doka a matakin tarayya, amma za ta iya aiki ne kawai idan majalisun jihohi su ma suka rungume ta suka maida ita doka. An fara gabatar da kudirin ne a shekara ta 2002 amma ba a samu amincewa da shi ba saboda adawa da dokar da majalisar koli ta shari'a ta nuna. A shekara ta 2003 ne tsohon shugaban kasa Chief Olusegun Obasanjo ya kafa dokar a hukumance a matsayin dokar kare haƙƙin ƙananan yara ta shekara ta 2003. Biyo bayan matsin lamba da masu ruwa da tsaki a kasar da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suka yi wa majalisar dokokin ƙasar. Daya daga cikin dalilan rashin goyon bayan wannan dokar shine an tsara ta ne a kasashen ƙetare aka kuma buƙaci kowace ƙasa ta rungumi dokar ta kuma aiwatar da ita. A yau shirin domin iyali zai fara nazarin tasirin wannan doka ko akasin haka shekaru sama da 20 bayan amincewa da ita a Najeriya. batun da aka gabatar aka kuma yi muhawara akai a babban taron kungiyar lauyoyi mata na kasa da aka gudana a birnin Kano. Bayan taron, wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori ya hada kan masu ruwa da tsaki domin nazartar dokar da kuma inda aka kwana.
Barista Bilkisu Ibrahim Suleiman, wacce ita ce shugabar kungiyar lauyoyin mata da ake cewa FIDA a nan Kano, kuma ita ce ma ta bakunci wannan taro da aka yi na kasa baki daya a Kano makon da ya shuɗe. Sannan sai barista Ibrahim Shedi, guda ne daga cikin lauyoyi a nan Kano, kuma yana cikin shugabannin da suka shuɗe na kungiyar lauyoyi ta Najeriya reshen jihar Kano din. Sannan muna tare da Malam Aminu Muhammad Adam, wani magidanci ne tunda shi uba ne, an ce dillalin wada shi ya san kuɗin jariri. Za mu fara da ita shugaba barista Bilkisu Ibrahim Suleiman. Hajiya, menene ƙarin bayani ne game da halin da ake ciki game da ita wannan doka ta Child Right Act ko kuma Child Protection Law?
Ita wannan Child Protection Act wacce ta samu asali daga United Nations domin duka ƙasashe su amfani da ita, Najeriya ta sa ta rattaba hannu akan wannan doka 2003 a cewa ta yadda da ita a matsayin doka da ya kamata duka state su ma su yi amfani
jihohin Najeriya,
duka jihohin Najeriya. To ita wannan doka a yadda take dama, kamar turmi a tamfani idan ka siyo shi ko shadda, ai za ka kai hotelin ka yanka, idan kai dogo ne a yi maka riga, in jamfa ce, idan zani da riga ne ma kake so, duk za a yanka maka yadda kake so. To ita daman dokar haka ta tsara, duk kasashe na duniya ta ba su dama su je su karɓi wannan doka, su kai ta ƙasar su, su wanke ta, su tsame ta, ta yi daidai da bukatun su, muradun su, da al'adun su, da addinin su. To mu abin da aka kasa ganewa kenan, saboda in ka hada duk al'ummar duniya, ai kowa daban-daban ne. Wani idan aka yi magana cewa ai aure shekara 18 yayi masa daidai, wani kuma bai masa ba. Wani aka ce yaro sai yayi karatu ya kai wani level, lalle haka al'umma ta yadda, mu wata al'umma ba haka bane. To amma an ce duk abin da kuke so ku je ku tsame abin da ya muku daidai. Muhimmin abu dai yaron nan da ya maza mun shine mafarin al'umma, a bashi kariya ta musamman, a bashi kyakkyawar marhaba, tallafi da zai samu yadda zai samu rayuwar shi ta albarka ta kyau, ta zama mutumin nagari da za a amfani da shi, al'umma ta amfane shi, shi kanshi amfani kanshi. To abinda muka kasa ganewa kenan shine ka tice ku ce akai ta jan lokaci har a nan Kano ba a karɓi dokar nan ba sai 2023,
sai bara kenan,
sai bara kenan, sannan aka karɓe ta a Kano. Sai idan abu ya zo wani alheri, sai mu rufe idanmu gabaki daya, sai mu ce ai da su a can al'adar su ce idan yaro abu ya yi bai mishi daidai bai kira police. To mu kuma ba al'adar mu bace, an ci bamu dama kuma mu cire wannan daga ciki, mu dau abin da yake mai kyau mu yi amfani da shi. Kuma akwai abubuwa masu kyau wanda addinin mu ne ma ya wajabta wannan, kamar ba dama iyaye su haifi ɗa ba su tsaya da ciyansa da shansa da tarbiyyarsa ba da karatunsa ba, su san inda yake, su tsara mishi ya zai samu rayuwa mai ingantacciya. Duk yana cikin wannan doka, kuma dama mu addinin mu ya tsara mana haka, kuma mun bar addinin, kuma wannan na zamananci aka zo da shi, shi ma muka yi.
To barista Ibrahim Chidi, tunda magana ake ta dokar nan, ga ita barista Bilkisu tana ce mana ai dama an ba da dama cewa a cire abin da yake ba a gamsu da shi ba ta fuskar addini ko al'ada ko zamantakewa, a saka wanda ya fi dacewa da wannan al'ummar da ake so a yi wannan doka cikin ta. Ya aka yi har aka yi ta jan lokaci ana muhawara tun shekara ta 2003?
To ba za a ce masana doka ba su fahimci, sai dai a ce su al'ummar rasa da kuma masu yin doka ba su fahimta ba. Akwai masana doka da suka shafa alkalai da lauyoyi, akwai kuma masu yin doka wanda suke su ne 'yan majalisa. Ba ka da ilimin law, ba ka da na likitanci, ba ka da na komai, za ka iya zama majalisa kuma a ce kai za ka yi 'yan ƙasa law saboda kai aka zaba. To kaga wannan su ne masu yin doka,
amma
alhakin su ne su yi wannan domesticating din na law din, aka kawo ta a gyara ta, ta tsaife ta.
amma kuma yadda aikin yake kuma suna dogara da kudin da ya lauyoyi
kusan with all respect. Akwai abin da ya shafi shugabanninmu da 'yan majalisunmu na ƙasar nan. Duk lokacin da kaga an matsu da lauya ya ba da wani ra'ayi na shari'a da ya dace a yi, to su suke so su moru da wannan abu. Amma abin da ya shafi 'yan ƙasa su mora su yaba, za ka gaba a damu da shi ba. Yanzu idan na baka karamin misali, akwai dokokinmu da yawa wanda sun yi tsufan da ya kamata a ce an sabunta su, amma ba su sabunta ba. An yi samaniyoyi da yawa, an yi presentation da yawa na kungiyoyin alkalai da lauyoyi da yawa, duk kuma suna sani ana kiran su a gayyace su, wasu kuma a ba su ma a rubuce, amma ba za ka ga an aiwatar ba. Amma idan yanzu kamar in ka dauko electoral act, kusan dushe kada da zaka yi fitowa, eh zaka ga an zo an gaggara ta abin da suke so na interest din su, inda suka dan samu shortcoming tunda su ba masana doka bane majority su. Za a sa wani abu sai sun je sun ci karo da shi zai a takin din su, to daga an dawo kafin shekara ta zagayo sai ka ga an zo an gyara
lodin,
eh kafin shekara zabe ta zagayo sai ka ga an gyara lodin an tare shi. Irin wannan lodin muna da su da yawa, kusan ka ga a takaice ita wannan lodin da nayi wani nazari akan ta general overview dina na Charles Acton wanda aka Nigeria ta yi ta amince da ita kafin kuma a jidantar da ita a jihohi, ma'ana ka karbe ta a jihar ka ta zama daidai da al'adar ka da ɗabi'ar ka, in ka dauko ta gaba daya zaka ga kusan doka ce da ta zama kamar hatsin bara. Wasu abubuwan na right na fundamental right aka ce a ɗebo su gaba daya, aka ce an dusuna da an ka biyo su an bayan
wato wasu haƙoƙi ne ko ƴanci da dama kundin mulki
da su a constitution. In fact akwai guraren da an ka duba zaka ga prohibition ne ma kamar na Islamic law akan abin da ya shafi yara, tunda a ƙarƙashin dokar tsarin musulunci abin in an zo harkar rainon yaro da sauransu za a ce ana son a duba best interest na yara kare su to kare galabarsa. To wannan lodin kusan shine section na farko da ta fara da shi. Duk abin da za a yi a fara duba makomar yaro da masalhasa. To kaga idan ka ɗauko za ka ga ai duk wanda aka buɗa wa ita ya gani sosai ba zai ce abu ne mara kyau ba, har ma saboda akwai damar kamar yadda a shi daidai gwargwadon al'adarka da ɗabi'unka da addininka. Yanzu ka ɗauko kamar Kano da muke majority, kusan more than 90% na mutanen Kano musulmai ne. In ka ga dan duk abu duk section din da ka ɗauko in ka je Islamic law akwai irinsa. Da a ce mu da muke ikirari da abin nan din cewa muna bin musulunci, muna da a ce mun yi adopting din namu ma ba ka bukatar wannan lodin, saboda kusan duk abin da yake cikinta sai dai wasu 'yan canje-canje za ka tarar da akwai ana.
To, so mantaɓin wannan mukala kenan, idan kuka biyo mu a mako mai zuwa za ku ji abin da baƙin namu suke gani ya janyo gaza runguma da kuma kiyaye wannan dokar a waɗansu jihohin Najeriya. Sai ku kasance tare da mu. Yanzu a madadin baƙin namu barista Bilkisu Ibrahim Suleiman, shugabar ƙungiyar lauyoyi mata reshen jihar Kano, da takwaran aikinta barista Ibrahim Shedi, tsohon ma'ajin ƙungiyar lauyoyi na ƙasa reshen jihar Kano, da kuma magidanci da ke wakiltar iyaye a wannan zaman Malam Aminu Muhammad Adam, da jagoran tattaunawa Mahmud Ibrahim Kwari, sai kuma Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin. A madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya.
Madalla a gaida Grace Alheri Abdu. Yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
A takaice, shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a jiya Laraba cewa zai hannunta mulki ga sabbin jini, a yayin da yake jawabi ga Amurkawa kan janyewarsa daga takarar shugabancin kasar a zaben shekarar nan ta 2024 a ofishinsa, a yayin da yake cika shekaru 50 a cikin siyasa. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bada kariya kan yakin da kasarsa ke yi da Hamas a wani jawabi da ya yi wa Majalisar Dokokin Amurka a jiya Laraba. Yana mai shan alwashin ci gaba da yakin kan mayakan Falasɗinawa har sai an sami nasara da kuma dawo da dukkan waɗanda suke garkuwa da su. A daya bangaren kuma, yayin da Prime Minister yake jawabi a zauren Majalisar Dokokin Amurka, dubun dubatar jama'a ne suka tattaru a farfajiyar ginin na Capitol, suna zanga-zanga nuna ƙin jinin Prime Minister kan yakin da Isra'ila ke yi da Hamas. Gwamnatin Najeriya ta gudanar da wani taron gaggawa a jiya Laraba domin tunkarar zanga-zangar da ake shirin gudanarwa a fadin kasar kan rashin kyakkyawan shugabanci da kuncin rayuwa. Wakilin muryar Amurka ya ruwaito cewa sama da jami'ai 40 ne suka halarci taron.
Kama sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da hantsi idan Allah ya kai mu za ku ji maimaicin wannan shirin. A madadin Murtala Faruk Sanyenna da ya taya ni gabatar da shirin da Dadi Balawe wanda ya hada shirin da kuma bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Charleston. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.